حديثنا قبا حديثنا هدكنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ساككاون بجمن دقسكين بجمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيني أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ينا تسن السابقون الأولون من المهاجرين mutune wanda yake mai karamin halitta har wata rana ya hau kan wata itaciya ko zai kare wani abu ne sai sahabbai suka ganki sai suke dariya saboda gashi gajere gashi kuma kaurin sa siriri da shi sai suke dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai atahakuna min saqayyid ibn mas'ud yanzu kaurin abdullahi ibn mas'ud kuke wa dariya yace fa wallazi nafsi bi yadihi lahuma asqalu bil mizani min jabal uhud yace kaurin nan nasa guda biyu in an tsora a mizani sun fi nauyin dutsen uhud su kadai kun dane masa dariya na Abdullahi ibn Mas'ud kina mutumin da annabi ce karanta mun Qur'ani inji annabi ce ayati aika aka saukarwa ya annabin Allah yace ni aka saukarwa amma ina so inji shi daga wajen wani karanta mun inji ya karanta masa suratul nisa'i har ya zuwa fa kaifa yazadi ina min kullu ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida kaga mutum ne mai falalaki na Abdullahi ibn Mas'ud ce haddathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hadisi ya ba mu labari wa huwa as-sadiqu shi annabi ko shine as-sadiqu mai gaskiya cikin dukkan al'amuran da yake yi ko ya fada al-masduqu wanda yake kuma abin gaskatawa wajibi ne musulmai su gaskata shi kala yace da mu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi yace inna ahadakum lalle kowane daya daga cikin ku yujma'u khalquhu ana tara halittarsa fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfatan don kwana 40 yana matsayin dugon mani kwana 40 kuma yakunu alaqatan misla zalik sannan kuma ya canju ya zama budan jini misla zalik watan kwacin wancan dai kenan kwana 40 na biyu mun samu kwana nawa kenan 80 wato yana matsayin budan jini kuma yakunu mudghatan misla zalik sannan ya canji ya zama tsoka ita ce mudgha gurgurda yadda mutum zai iya sawa a baki ya tauna misla zalik shi ma kwatan kwacin wancan kwana 40 mun samu kwana nawa 120 thumma yursalu ilayhi almalaku sannan sai a aiko masa da mala'ika bayan ya yi kwana 120 wata nawa kenan wata hudu sai a aiko mala'ika idan aka aiko da mala'ika fa yanfukhu fihi ar-ruha sai ya busa rai ga wannan halitta ga wannan jaririn wa yu'maru bi arba'i kalimat a umarci mala'ikan nan da rubuta kalmomi hudu abinda ake nufi da kalma a nan jumla kun san malaman na hausa sun saba kalma shine a samu kalma guda daya jumla kuma shine a samu sentence cikakke wanda ya kunshi kalmomi biyu ko abinda ya faka amma anan kalimat ana nufin jumal saboda kalma a larabce tana daukan jumla amma a wurin islahi malaman nahu kalma daban wa kalimatun biha kalamun qad yu'am saboda haka tana nufin kalma daya guda daya amma anan ana nufin jumla sai ai umarni da rubuta jumla guda hudu waɗansu maganganu guda hudu abu na farko bi katbi rizqihi sai umarni da rubuta arzikin mutum wannan jaririn tun yana ciki menene arzikinsa me zai mallaka na gidaje ko na kadara ko na yawan dukiya za a rubuta wannan tun yana ciki wa ajalihi da kuma ajalinsa kwanaki nawa zai yi shekaru nawa zai yi da wata nawa duk wannan za a rubuta wa amalihi da kuma irin ayyukan da zai yi irin sana'ar da zai yi a gidan duniya wa shaqiyyun aw sa'id sannan a rubuta cewa shaqiyyun ne shi ko kuma sa'id abinda ake nufi shaqiyyun marashin arziki ma'ana matalaucin lahira Allah tsare mu da talaucin lahira sa'id ko mai arziki na lahira ke shi yasa idan aka ce shaqi ma'ana wanda yake da shaqawa mutumin da baya da arziki a lahira mutumin da baya da rabo sa'id mai rabo kuma to za a rubuta duk wannan ko a ce shi wani kaza ne ko a ce kaza ne yace fa wallahi la ilaha ghairuhu a wani riwayan fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu na rantsa da wanda babu abin bauta sai ki inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna lalle dai daga cikin ku da zai iya zama yana aiki irin na ɗan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ya zanto ba abin da ke tsakaninsa da aljanna din nan sai zira'i daya fa yasbiqu alayhi alkitab sai rubutun can da aka riga aka yi sai ya rigaye shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ya zo da karshe ya aiki irin aikin yan wuta fa yadkhulaha sai ya shige ta wa inna ahadakum kuma lalle dai daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli an-nar da zai yi aiki irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ba abin da ke tsakanin shi da ita sai zira'i daya فيسبقوا عليه الكتاب في التاسي يرغيتي فيعمل بعمل أهل الجنة في ذو أيكي إلا أن الجنة في دخلها تسيح جيتا أبين دائك نفسي يسبقوا عليه الكتاب أي يغلبوا عليه الكتاب في التاسي يرغيتي ربوتن تنداك يتنين تكي في يرغيتي في ذو أيكي دا في أكربوتا تسيح جا في كم ما تئرون ونن أيكي تسيني مالبين سكي سي أبين دا ونن حديثي كينونا وا idan ka ganka ayyukan da'a kana aiki na da'a ka roki Allah dorewa har ya zuwa mutuwa akan wannan aikin dan karka baka je baka san karshen rayuwa ba al'amalu bil khawatim kullum ba farkon ba karshen ba girin girin ba tayi mai wai kula ta saka langugo sai ba girin girin ba tayi mai saboda haka ba farkon ba karshen abinda kake yi na farko ka roki Allah dorewa akai har ya zuwa ga mutuwa shi yasa annabi ke cewa Allahumma ya muqallibal qulubi ثبت قلبي على دينك يا الله مي تبتد زكاتا مي كرك واتو مي جزو يا زكاتا تبتد زوسياتا اكن الدينك كاري كسن تينا تنجا باين الله نجري سكتا ربنا لا تزيق قلوبنا ما دي إذا هديتنا يا الله كرك كرك تد زكاتا مباين كاسريتم سبودا كائن ايكن كركي جيا يو كزو كروساتي كائن ايكن كركي بارا ابانا ايو كزو كروساتي غوبي كما كرسلا يوركا الله يسلم saboda ka kullun ka ganka aikin alheri sai ka rinka yawa kanka addu'a cikin dare in ka daga hannunka sama kafin ka ambaci kowace bukata ta ka ta duniya ka roki Allah dawwama akan musulunci ka roki Allah mutuwa bisa ga imani dan duk abin da zaka samu shirme ne matukar baka gama duniya lafiya ba matukar mutum bai fita da imani ba yayi hasara ta karshe wanda babu hasara bayan ta saboda kafin ka roki komai ya kasance ka roki Allah dawwama akan tafarki na musulunci ka roka mu kanka ka roka mu dukkan musulmi yan uwanka sannan kuma idan mutum yana aikin barna kar ya tsaye bai tsammani yace to ai yanzu ne zan aikin barna iri kaza zikila ko na tuwo ba za ka karba ba Allah ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim la ta'tu min rauhillah innahu la ya'tu min rauhillah illa alqaumul kafirun ba a san ka dai bai tsammani di yawan zanubin ka tuba zanubi na karshe shine shirka idan mutum yayi tuba kuwa Allah zai canja munanan ayyukansa zaman to kyawawa to saboda haka wannan hadisi abin da yake nuna wa kenan wadansu kuma suka zo wajen annabi suka ce da shi in dai ya zanto an rubuta komai tun mutun na ciki to me yasa za a sami aiki akalla mu ta akan rubutun da kai tun muna ciki sai annabi ta i'malu fa kullum miyassarun lima khuliqa la ku je ku yi aiki kowanne a sannu za a karkatar da shi zuwa ga abin da aka rubuta shi akai ku dai ku yi aiki kar ku daina ku ci gaba da aiki saboda haka zaka kafa hujja ne da abinda Allah ya ce ba abinda Allah ya riga rubuta ba dan abinda ya rubuta ya baka labarin ya rubuta amma ya fada ma inda ya rubuta ka amma a harshen alqur'ani mai girma ya ce kai sallah ya ce kai zakka ya ce kai imani ya ce kai kisa samu iyaye to sai ka bi wannan umarnin na qur'ani dan shine tabbas da kai ake wancan rubutun ku labari aka baka an rubuta baka san ba a ina kake ina fata an fahimta dan kar mutum ya shagalar da kansa da wancan a so ake ka shagalar da kanka da wannan wanda kake fahimta wanda ake maka magana kai tsaye aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan umarnin da ake maka kai tsaye shi ake so ka bi ka kyale wannan rubutun da akai saboda haka abinda wannan hadisi ke nunawa sannan wannan na nuna matakan halittar dan adam mataki nawa matakin farko dugunma ne mataki na biyu shine me ya zama me gudan jini sannan kuma me ya zama tsoka sannan abu sarai kaga matakai guda hudu kenan ma'ana wannan na nuna cewa dan adam a ciki baya zama dan adam sai ya kai wata nawa hudu sannan da yake zama dan adam amma a wancan lokacin duk waɗansu zango ne na ɗaya da na biyu da na uku ba a riga an busarai ba shi yasa malaman fiqh suke da bayanai a wancan babin dangane da wanda yayi yunkurin zubarwa da mace cikin ta ko yadda ke ta har cikin ta ya zube akwai fatawarsu idan ba a kai wata hudu ba akwai fatawarsu in an kai wata hudu saboda sun ce in ba a kai wata hudu bai riga ya zama rai ba in an kai wata hudu fa ya riga ya zama rai sai dai akwai wani hadisi cikin sahih muslim wanda ke nuna a cikin 42 ubangiji na umartan mala'ika ya sawwara halittar dan adam taswir na halitta to shi sa wancan hadisi sai ya zo ya zama alƙaƙa akan wannan hadisin ya za ya hada su sai wadansu suka ce ai san taswiri aka ce babu sarai ba taswiri daban bu sarai daban na taswiri daban bu sarai daban amma a wadansu ayoyin sai aka nuna wajen matakai guda bakwai ake bi wadansu kuma suna nuna guda biyar a ƙarshe dai in ka ba za ka samu sun kai bakwai walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin matakin farko kenan ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة ف فخلقنا الحلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. متى يجي غدا نوجينا بقوي wannan hadisi ya kawo guda hudu ashe sai ka dauki nan ka dauki can sannan sai ka hada dan adam gaba daya in ka dauki wuri dai ba za ka iya hadawa sai ka leka can ka leka can ka bi can me aka ce a can me aka ce a can nan sai ka hada gaba daya. Hadisi na biyar wanda akan sa zamu tsaya shine hadisin wato ainihin Aisha radiyallahu ta'ala anha alhadisul khamis an ummil mu'minina ummi abdullahi Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأن حديث أنكر قوش دقى أم المؤمنين واتو أور ممني إتتي أمي عبد الله أور عبد الله عائشة رضي الله عنها إتتي عائشة الله سكاري ذا أقريتا Aisha sai ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu falalar kasancewa ta matan annabi kuma baya ga haka tana da wata falalar daban shine duk cikin matan annabi annabi ya fi kaunanta sama da kowa dan an tambaye annabi wa ka fi so yace Aisha aka ce wannan cikin mata kenan a cikin maza fa yace babanta Abubakar Siddiq amma duk da annabi ya fi son Aisha baya zaluntan sauran matansa saboda ita raba kwana yake da su daidai wa daida har a kwanakinsa na ƙarshe da yake cutar ajali ba zai iya tashi daga wannan ɗaki gobe ya koma wancan ba yana so ya tsaya ɗaki ɗaya kuma ɗakin Aisha yake so ya tsaya sai da ya tara matansa ya nemi izinin sai ce kun ba da izini ai jiya ta a ɗakin Aisha suka ce mun ba da izini annabi kenan bai yi dictatorship ba a gidansa sai da ya nemi izini yace kun ba da izini da sun ce ba su yarda ba suna da haƙƙi sai an raba amma sai suka ce a mun kyale ka ji ai jiyar ka a ɗakin Aisha yana daga cikin falalanta a ɗakinta ne a hannunta annabi ya cika ya bar duniya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi ransa a lokacin ina tallafa da shi tsakanin cinyoyina da ƙirjina Allah ya zare masa ransa kuma aka binne shi a ɗakin Aisha domin bayan rasuwarsa aka ce ina za a kai shi waɗansu ce a kai shi masallaci waɗansu ce a kai shi bakiye waɗansu ce a kai shi wuri kaza sai sayyidina Abubakar zai ce ai annabi ya faɗa cewa babu wani annabi da ya taɓa mutuwa face sai an binne shi a inda Allah ya karɓi ransa ba a ɗaukar shi a kai shi wurin sai aka binne shi a ɗakin Aisha wannan falalanta kenan ko wannan ba ƙaramin falala bane ba kuma dama can kamar yadda Imam Malik rawaito a cikin Muwatta Aisha ta yi mafarki taurari guda uku sun faɗa ɗakinta sai aka waye gari ta tambaye Abubakar Siddiq ta ce na yi mafarki je tauraro guda uku sun faɗo ɗakina sai Abubakar ya shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba bayan Abubakar yana cikin mutanen da Allah ya sanar da su fassarar mafarki da annabi ya bar duniya aka binne shi a ɗakinta sai ce to wannan ɗaya daga cikin taurarin kenan biyun suna tafi bakin ce taurari guda uku sun fara ɗakin shi ba ga ɗaya ya zo saura biyu suna tafi ana nan sai sayyidina Abubakar kuma ya bar duniya shi ma sai aka binne shi a ɗakinta kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce so nike in mutu a binne ni a wajen sai kawai Umar dan Khattab yayi komai da dan sako yace yana neman falala in dai ya riga ni mutuwa yana so a binne shi kusa da Abubakar tace ba inda zan yi masa rawa dole na amince nace in ka riga ni to kaga an riga ka ajje ni sai Umar ko ya riga ta mutuwa kaga wannan mafarkin ya tabbata hadisin da nan cikin Muwatta na Imam Malik wannan duk ba falalanta bane ba kenan a fara mata maza wannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mazajen da suka fi kowa cikin musulunci Abubakar da Umar da ina makabartan suna ɗakin ta to wannan kadan kenan ana ce mata Ummu Abdullah ba dan ta taba yi ba akwai yayarta mai suna Asma'u bint Abi Bakar tana da da Abdullah dan gidan Zubair ibn al-Awwam sai daga cikin mutum goma da aka yi musu albisar da aljanna to wannan dan shine Annabi ke jingina ma Aisha ya ce mata Ummu Abdullah kuma daga nan ne malamin suka ce ya halatta mutum yayi alkunya ko da ba ya da ya halatta ka zabo wani suna da kake so ka ce mu rinka kiranka Abu Ammar ko mu rinka kiranka Abu Yasir ko Abu Khalid dan ka sanar Khalid bin Walid kace ko kana kwanan shago baka riga kai aure ba ya halatta ba komai duk masu hasaran sai su ya hasaran su ya halatta mu kira ka in kana so daga yau eh Abul Qasim annabi ya ce ku sa sunana amma kar ku yi alkunya da alkunyata dan alkunyar annabi ne Abul Qasim ya ce kar ku cewa wani Abul Qasim sai shi sallallahu alaihi wasallam qalat aisha tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man ahdasa fi amrina wanda ya kirkiro fi amrina a cikin lamarin mu hadha wannan lamarin namu na addini wanda bi ya kirkiro ma laysa minhu abinda baya cikin sa yazo cuta shi a ciki fa huwa raddun to za a mayar masa da kayan sa kaga al'amru anan gurin annabi na nufin musulunci fi amrina hadha wanda ya kirkiro wani abu cikin lamarin mu na musulunci ma laysa minhu abinda baya cikin musulunci sai ka kirkiro ka kawo shi aisha tace annabi ya ce fa huwa raddun sai aka kawo masdari amma ana nufin ismul maf'ul ne yana nufin fa huwa mardudun amma sai aka kawo kalmar radd wanda tana nufin mayarwa ba wai abin mayarwa ba shine ma mayarwar gaba daya wa fi riwayatin man amila amalan a wata riwayan daban ta muslim tace man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna ba umarnin mu akan wannan aiki fa huwa raddun to wannan al'amari an mayar da shi ba za a karbe shi ba wannan hadisi shine kashin bayan rusa dukkan wata bid'a a ban kasa duk abin da yake bid'a ne wannan hadisi ya rusa shi abinda duk mutum ya gina shi akan bid'a Allah ba zai bashi lada ba dan ba ma za a karba ballan tana magana ba da lada fa huwa raddun kawai aka ce kuma anan gurin akwai waɗansu wanda za su zo wajen maganan bid'a sai su ce to ai dan ka ce kar ai bid'a yanzu kenan kar mu shiga jirgi kar mu shiga mota kar mu hau keke kar mu hau mashin kar mu yi amfani da speaker ko amplifier kar mu yi amfani da dukkan wani abu kirkira dan su ma da ababai bid'o'i ne a lokacin annabi babu su wata ansa zaka baki sai ka ce da shi daga taka ji waɗannan al'amurra da kazana addini ne su ba addini bane ba wani abu ne na bukatan rayuwa annabi kuma ya rusa duk abin da yake sunansa menene addini yace man ahdasa fi amrina haza wannan haza din isharatun ila maza isharatun ila addini isharatun ila alislam babu wanda zai ce idan na hau mashin daga nan gurin na tafi da maturu lada na bai kai wanda ya hau mota ba wanda ya hau mota gingimari ta katako ladan sa bai kai wanda ya hau fijo ba wanda ya kai fijo ladan sa bai kai wanda ya hau bambalansa ba akwai wanda zai faɗa ka ai ba ayyukan lada bane bonda bukatunka da duniya wannan saboda haka duk bid'a da ta shafi lamarin duniya kirkira kenan a duniyance ka kirkiro mota ka kirkiro computer da duk abin da zai taimaka wa rayuwa ta ci gaba wannan shari'a ba ta hana ka ba amma kirkira ta fuskar addini ka kara ko ka rage ko ka kawo wani abu da sunan falala ko wata sallah ko wani zikiri ko wani salo na haylala ko wani salo na istighfari to wannan shine bid'a wanda shari'a ta rushe dan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim an zo an tambaye shi ga waɗansu mutane suna yin kilili ga dabino su dauki idan dabino ya huda su tsaga shi su dauko irin su sa a nan gurin dan ya bayar da da sai annabi ce wannan zai amfani ai ba zai amfani ba sai sahabbai suka ce ai mun shayi ko yana amfani sai ce kun shayi yana amfani suka ce ita to ku kuka bin sanin lamarin dole ku je ku kayan ku wannan ba halala bane ba istighfari bane dan haka ba sa jiran sai annabi ya bada umarni kafin su je su yi duk abin da gwaji ya tabbatar da yan an hada kaza da kaza zai bayar da kaza yan hada sinadari da kaza zai bayar da kaza sinadari da kaza zai bayar da kaza wannan a duniyar ka je kai tayin kirkirar ka ba hana ka ba amma a cikin lamarin addini dole ka bi wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ko babu wata bid'a mai suna kyakkyawa dukkan bid'a bata ce kullu bid'atin dalala kar ka taba zamanin akwai wata bid'a sunanta mustahabbiya ko bid'a mustahsana ko bid'a kyakkyawa wannan duk rabe-rabe ne wanda ya fara kawo shi a cikin duniyar ilimi shine Izzuddin ibn Abdussalam wanda ake kira sultanul ulama a cikin littafin sa qawaidul ahkam fi masalih al-ana dan shafi'iyya ne kuma to a wurin sa Imam al-Qarafi ɗaya daga cikin malaman malikiya yayi karatu sai ya dauko wannan abu ya rubuta cikin littafin sa to a cikin wannan tunda shi dan malikiya ne sai Usman ibn Kudambode shi kuma ya dauko cikin littafin wannan Imam al-Qarafi shi kuma ya sa ana shi to na faro maka daga asalin wanda ya fare dan Sheikh Usman dan fure daga karshe ya kirki ya ciro daga cikin littafin waɗancan dan karka ce ka gani a cikin littafin Sheikh Usman bin Danfodi bin Fodio ihya usuna wa kamadul bid'a ta akwai bid'a mustasana a karba tun daga can sama wanda ya fare Izzuddin bin Abdul Salam an mayar masa da martani wanda ya mayar masa da martani kuma dan malikiya ne shine Abu Ishaq Shatibi a cikin littafin sa al-i'tisam yayi ragarga da wannan batu yace babu wata bid'a mai suna mustasana kullu bid'atin dalala yace wannan kullu din baqiyatun ala babiha la yadkhuluha at-tafsis abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi